أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. من أجدد بوليا الله سبحانه وتعالى يساك قدر هذا فسكوكم وأولنا مسلاتي لتار البركة نمرقائي التي بلن يدوك لكي فافا أكو karamar hukumar Ajeje a jihar Lagos a wannan yammaci ne albarka na Alhamis 18 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, tana da shekara 1440 daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya yi daidai da 23 ga watan Mayu shekara ta 2019. Muna nan a cikin wannan sura ne albarka, suratul anbiya, kuma a jiya mun kwana kan aya ta 67. Yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 68. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, qalu harriqu.
Bismillahir rahmanir rahim. Qalu harriqu wanthuru alihatakum
jamil. To a jiya mun ga Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya tabbatar wa mutanansa da hujja, ya kafa musu hujja mai ƙarfin gaske cewa waɗannan gumaka da suke bauta ba ababen bauta bane, ba su iya mallakar wani amfani gare su, haka kuma ba su iya mallakar wata cutarwa. To bayan sun yi tunani, Annabi Ibrahim hujjar da ya kafa musu ya ce, amma ku tambaye su in suna magana, wannan babban ne ya sassara su, ku tambaye su in suna magana. To wannan hujjar da ya kafa musu, sun koma sun yi tunani, sun gane fa su ne azzalumai da suke bautar abin da baya iya magana. To amma sun koma kan digadigansu, sun rufe ido, sun dawo, sun shiga jayayya da Annabi Ibrahim da gangan. A ƙarshe ya yi tur da su da kuma tur da abin da suke bauta ma koma bayan Allah, kuma ya ce ba su da hankali, ba za su hankalta ba. To sai manya-manyan shuwagabanni suka tattauna, suka ce sakamakon Annabi Ibrahim shi ne a ƙona shi da wuta. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. kanu harifu suka ce ku kona shi ai Ibrahim, ku kona Ibrahim, wansuru alihatakum, kuma ku taimaki allolinku, ku taimaki ababan bautarku, ai bi tahriqihi, da kona shi da zaku yi, in kuntum fa'ilin, har in kun kasance masu taimakon su, har in kun kasance masu aikata taimako gare su, to ku kona shi. Shine in kuntum fa'ilina nusratiha, har in kun kasance masu aikata taimakon gumakan nan, to ku hada wuta ku kona shi. Fajama'u lahul hatabul kathir, sai suka tattara kiraruwa masu yawa, aka hada itace mai yawa ga annabi Ibrahim. Wa adramun nara fi jami'i, kuma suka kunna wuta fi jami'i a cikin dukkan wannan kiraruwa da suka tara. Wa ausaku Ibrahim, kuma suka daure annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ja'aluhu fil manjanik, kuma suka sanya shi cikin majaujawa. Wa ramuhu fil nar, suka jeho shi cikin wutar domin su halaka shi. Wannan ya nuna cewa wannan abin da suka yi sun yi nufin su kashe annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, su halaka shi da wuta. Shine suka ce a gina rami a tare itace. Fa qalu bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim, wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al asfalin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace suka ce da sunan su, ku gina ma annabi Ibrahim rami a ƙasa, ku yi katar rami, fa hada wuta wa alquhu fil jahim, ku jefa shi cikin wuta, wutar da za ku hada gagarumar wuta, sannan ku jefa shi a cikin ta. Allah ya ce sun yi nufin kaidi ga annabi Ibrahim, amma sai dai mun sanya su su ne makaskanta, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An ce sun haɗa itace da suka yi rami, sai da suka yi wata guda suna tara itace, suna takon itace ana zubawa. Al-Imamu Suddi ya ce idan mace ba ta da lafiya sai ta yi wa gumakan alwashi, ta ce har in ta samu lafiya ita ma sai ta je daji ta yi kayan itacen da za a kona annabi Ibrahim. Suka yi wata guda suna tara itace, kamar yadda malaman tafsiri suka yi magana, da suka tara itace a wannan kwali, sannan suka hada wuta. Wannan wuta ta kama, wuta ce an ce tunda Allah ya tsira duniya ba a taba ganin wutar da aka hada irin wannan ba. Tunda Allah ya tsira duniya, in kana kallon gobara ta zamani da kayayyakin da gobara ke ci, to ba a taɓa kanin wuta da aka rura a bayan ƙasa ba irin wutar da za a kona annabi Ibrahim. Malaman tafsiri sun ce wannan wutar da aka hada, da tsuntsu zai tashi ta kan wannan wuta ya wuce, ya wuce flying a kan wutar kawai, to wannan tsuntsun zai babbaci, saboda tsananin wutar da su kansu kora su take, saboda zafinsa ba su iya matsowa kusa da ita. Shi yasa ba su iya ɗaukar annabi Ibrahim su matsa kusa su jefa shi ba, sai da suka yi amfani da mazaujawa, don ita ce za ta fi sauƙi wurin a jefa shi cikin wannan wuta. Bayan sun haɗa wutan nan, sun gama haɗawa za su jefa annabi Ibrahim, lokacin da suka sa shi a mazaujawa suka taka ta ya tsalle yana kan iska, sai mala'ika Jibril ya taho gare shi ya ce ya Ibrahim, mutanen nan sun haɗa mugun makida a kanka, kana buƙatar taimako? Ya ce in dai daga wurinka ne ba nan, ko Allah ba zan roƙe shi ba domin ya san halin da nake ciki, ya ce kuma madalla da abin dogaro shi ne Allah. Saboda haka nan wannan kalma da annabi Ibrahim ya faɗa, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi kariya daga wannan wuta. Shine a ingantaccen hadisi wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito, wanda ke cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakeel, qalaha Ibrahim hina ulqiya fil nar, wa qalaha Muhammadun alaihi wassalam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wannan kalma ita ce annabi Ibrahim ya faɗa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, ya ce Allah ya isan mu kuma madalla da wanda aka dogara da shi, domin Allah shine abin dogaro.
don haka wannan kalma da ya fada an ce bayan ma'ana yana kan iska kafin ya kai mala'ika Jibril ya zo mala'ikan da tasko ruwa gaba ɗaya yake a hannun shi mala'ikun gaba ɗaya suka ko annabi Ibrahim suka ce Ibrahim mu saki ruwa a kashe wutan nan wutar ta mutu gaba ɗaya yace hasbiyallahu wa ni'mal wakeel su ma suka juya mala'ikan da ke lura da iska yace Ibrahim in tashi iska ta dauke wutar gaba ɗayan ta ta daga ta ta wargaza wutar kafin ka kai gare ta yace hasbiyallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isa mu kuma madalla da abin dogaro shine Allah annabi Ibrahim ya dogara ga Allah don haka suna jefa shi wannan wuta da ya fada sai Ubangiji ya kare shi saboda wannan kalmar da ya fada haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da mushrikai suke yada propaganda suka ce lallai fa mutane na suna nan sun yi dandazo sun yi gayya saboda ku za su kashe ku za su gama da ku abinda manzon Allah shi ma yake kenan hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma madalla da wanda muka dogara da shi shi ne Allah domin lokacin da aka je yakin Uhud a wannan yaki na Uhud yaki nasara ta karye a hannun al'ummar musulmai sakamakon saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan maharba suka yi na kan su bayan nasara ta karye sai mushrikai suka riƙa neman target na annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman ina yake su gama da shi su halaka shi a wannan rana an yi ma annabi raunuka a ranar yaƙin Uhud an fasa mai goshinsa an tarar mai yatsansa yana zubar da jini an ɓalle mai haƙoransa gwiwoyin shi gaba ɗaya sun kwalle jini yana zuba saboda tsananin wahala na yaƙin Uhud akwai hular kwano da annabi ke sawa wannan hular kwanon yana da wata marataya da ake sawa wanda in an sa za a dubai maban igiya marataya ce ta karfe ake yi sai a rike hular kwanon da mushrikan nan suka taso annabi gaba sallallahu alaihi wasallama suka yi wani jifa da ya samu hular kwanon sai da waɗannan karafuna guda biyu na wannan albaiba wannan abin da ake sawa kamar hular kwano ya manne a kundukucin annabi Muhammad kuncinsa nan abin ya huda shi bayan Yahuda ya shiga jini yana zuba a fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yazo yana so ya cire waɗannan karafuna da ke cikin kumatun annabi Muhammad da kundukunsa Abu Ubaida ta Amir ibn al-Jarrah yace ina rantsuwa da Allah ni zan cire wa manzon Allah waɗannan karafuna don haka da yazo kada annabin rahama ya ji zafi sai ya juya ya kama wannan na bangaren dama da haƙorin shi guda ya riƙe ya fintaki ƙarfa sai ƙarfan ya fice amma sai da haƙorin shi ya faɗi haƙorin ya cire ya faɗi bai damu da fitar haƙorin ba shi damuwar shi kada annabin rahama ya ji zafi ya sake komawa ya kama ɗayan da haƙorin shi gudan ya jijjiga ya mai fintika ɗaya shi ma ɗaya haƙorin ya faɗi an ce fuskar annabi gaba ɗaya ta jajawo saboda shi a wannan rana na yakin Uhud an kashe wa annabi shahidai sun kai mutum 70 wanda su ne shuhada uku kafin rana ta faɗi an yi yakin Uhud a ranar Asabar aka fara buga wannan yaki daga safiya kafin yamma ta ƙare rana ta faɗi an gama yaki nasara ta karye a hannun musulmi ƙarƙashin jagorancin annabi Muhammad wa'inda suka yi shahada annabi ya ga wasu suna ɗiban gawawwakin za su nufi Madina annabi ya ce a ce suwaye suwaye sun aka ce wasu ne ke ɗiban ƴan uwansu annabi ya ce a ce su dawo da aka dawo da gawawwakin shi ne annabi ya yi musu janaza ya rufe daidai inda dutsen Uhud ya a daidai inda suke a kwance ɗin nan annabi rahama ya musu kabari a wuri kafin rana ta faɗa annabi ya gama janazar su shi ma ya kama hanyar Madina bayan annabi ya shiga garin Madina suka shigar rauni wani an karya mai kafa duk wanda ya je yakin nan yawanci ya koma da jiki annabi ya buzuna shahidai sai masu raunuka da annabin rahama ya dawo Madina a garin Lahadi an kira sallar asuba yin Lahadi gari ya waye Bilal ya zo ya kira sallar asuba sai ga wani sahabi Abdullahi ibn Amr al-Muzani ya kawo annabi Allah ma rabari ya je wajen jangin shi a wani gari wata uwa a nan kusa da Madina da ake kira Tamila ya samu shirkan nan Qurayshawa sun yi dangazo suna tattaunawa cewa ya za su sami irin wannan dama kuma su bari sauci ai ya kamata tunda sun samu daman nan su gama da annabi da musulmai kaf ya za su kariya sa irin wannan nasara kuma su bari ya koma Madina suna tunanin su biyo annabi har a Madina su gama shi ya zama sun kife su gaba ɗaya ba su sake wani mu Safwan ibn Umayya shine yace ni bana ganin wannan shawara cewa mu koma mu bi Muhammad bana ganin wannan shawara yace domin mutanen sun riga sun gama fitaka kuma a cikin kabilar Khazraj akwai wanda ba su ta yakin nan ba za su ƙara ƙarfi su taho kuma idan suka dawo za su dawo ne da ƙarfin su ba mu da garanti za mu sake samun nasara a kansu kamar yadda muka samu nasara yace ni ina ji a jikina idan muka koma to nasara za ta juye ta dawo kanmu yace bana ba da shawara annabi ana sanar da shi wannan sai ga ɗan propaganda suna yadawa cewa fa Qurayshawa gashi nan sun taso sun hada gariya da rundunonin mushrikai wanda annabi rahama bai iya gaba da gaba da annabi rahama yace ana gama sallar asuba yace wa Bilal yayi sheda a fito a koma domin a nemi makiya a hadin annabi yace duk wanda ban yaki da shi jiya ba ba a yaƙi Uhud da shi a jiya ba yau ba ma buƙatar ya fita saboda haka duk wanda ya fita yaƙin wannan yaƙin da annabi zai koma ya bi abokanan gaban nan to duk yawancin suna da rauni a cikin su wani ya karye yana jan kafar shi wani hannun shi ya karye yana rataye amma ya taɓa makaminsa wani an mai rotse kanshi ne gaba ɗaya jajawar bandeji da an ɗaura kan fuskar annabi ita kanta jajawar da jini haƙoran shi sun balle jina-jina a tsabin annabi suka dawo an ce Jabir ibn Abdullahi shine kawai ya nemi izinin annabi saboda mahaifin shi ya bashi kula da kannansa annabi ya nemi izini ya fito amma duk wanda ba a je ya ki kowane da shi ba annabi ya ce a yau kai ya fita tare da su da haka sabon annabin rahama suka amsa wannan kira na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗebo makamansu suka taho sai da suka zo Hamra'ul Asad wannan yakin da annabi ya biyo su ranar Lahadi bayan an yi Uhud ranar Asabar to annabin rahama da ya zo sai ya sauka a wani guri da ake kiran shi Hamra'ul Asad ranar Lahadi a wannan gurin da annabi ya sauka in dare ya yi sai annabi ya ce a kunna wuta guda 500 za a hada wuta nan a hada wuta ta kai 500 saboda makiya daga nesa idan dare ya yi suka hangi wuta suna gane cewa nan ne sansanin abokanan yakin su yake kuma yawan wuta yakan auna cewa yawan wanda suka fito to idan suka ga wannan wuta an kunna ta ko ina haske ko ina daga nesa Abu Sufyan sai ya karaya yace kai Muhammad wannan fitowar da yayi jama'ar da yazo da su ko mun ce mu koma ba mu da yadda zamu iya gaba da gaba da shi yace gara kawai mu koma shine mafi alheri ya furgita ya tsoratsa da wannan wuta da annabi yake sawa ana hadawa duk dare an ce sai da annabi ya kwana uku a Hamra'ul Asad ya zo Lahadi ya tsaya Litinin Talata har Laraba yana wurin sahabbai riƙe da makamansu suna jira annabi ya sai su yi son sun yi adam bayan kwana uku ya yi an tabbatar hanya ta yi kiliya mushrikan nan sun koma garin Makka ba sauran wata ƙura sai annabi rahama ya ce mu juyo mu koma garin Madina suka juyo da babban lada daga wajen Allah lokacin da ake cewa annabin rahama mushrikai ba sun yi dandazo ga su san sun taru za su gama da ku ba abin da annabi yake faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil shine Allah madaukakin sarki bayan sahabban annabi sun dawo sai ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratu Ali Imran alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah yace الذين استجابوا لله والرسول وإذا كأمس كيران الله دا منزان الله سنة أبنش ما سنجر ما وإذا يأجم قهول الرسول الذين استجابوا لله والرسول وإن لندس كأمس كيران الله دا معيك إن الله من بعد ما أصابهم الكرح بايا رونكا سنسالي وسأن كياسي وسأن مسرونكا يا الله يأتي للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرنا gwadanda suka kyautata daga cikin su kuma suka samu takawa suka ji tsoron Allah suna da lada mai girma wadanda suka fito dinnan masu raunuka Allah ya ce alladina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshaw sune wayanda mutane abokan gaba suka ce da su har na fa suna nan sun yi dandaro saboda ku dan haka ku kiyaye su ku ji tsoron sa fa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya isa mana madan lada abin dogaro shine Allah فانقلبوا بنعمة من الله وفضل سيسك جويا دا وتنعمة دا الله سلامة بعد اللي يفعل دا كما قارن لا دا فضل دا وتقلل سلا دا دا وزن الله وتبعوا رضوان الله كما قاشت انبيا جر الله والله ذو فضل عظيم الله ما أبو تنفللاني من جرمان سي الله يكي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء ميادا وانشم بروفاقاندا وانجا يكي تيموكو إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الله يكي شيئا shedan ne me ya da muku wannan propaganda dan ya razana ku to shedan ya khawifu awliya'ahu kuma dai tsoratar da kowa kuma tsoyan fala takhafum kada ku tsoran su inji Allah wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na inji Allah in kun kasance mu'minai don haka nan annabi rahama ya dawo cikin amincin Allah shi sa ya ku yan uwa masu girma wannan kalma hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kalma ce wanda ya kamata zikiri ne da ya kamata ya zama yana bakin musulmi kowanne lokaci alƙawari ne daga Allah duk wanda ya faɗi wannan kalmar ba irin kuncin da zaka shiga sai Allah ya baka mafita indai kana faɗin wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel koma gari ne ya rikice ka dawo da faɗin wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakeel insha Allah in dai ka fada harshen ka zuciyarka ta yadda da abin da kake fada bakar kana ba ga Allah zuciyar kantan ya fada zuciyar ta yadda da izinin Allah zaka samu kariya daga Allah Allah ka samu gari kuma sannan ya ku ɗan uwa wannan aya tana nuna mana cewa idan hujja mutum ta kare sai fada kaga da hujja su ta kare ba su da dalili sai suka dauki matakin cutar da Annabi Ibrahim din mai abun fada baya fada a addinin musulunci duk wanda kaga yana rikici yana fada billahi allazi la ilaha illa huwa ba karantar annabi muhammad yake yi ba a fada cikin musulunci mai hujja da dalili baya rigima sarkana idan hujja ta kare wa mutane suka rasa yadda za su yi babu dalili sai tsari sarbu ba sai tsada hankali to wannan yana nuna ita ce hujja ta mara dalili ada da tashin hankali amma mai hujja mai dalili kullun abin da yake nema ya tabbatar da hujjarsa da dalilinsa dan a gane gaskiya yayi to da suka ga ba su da dalili ba su da hujja hujjarsu ta kare sai suka ce a kone annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a kone shi kaga wannan shine hujjar duk wanda bai da hujja dama iya ka take na ai fada a tada hankali Allah ka kare shi kuwa fada baya cikin tsarin addini dan in ka kokato fitina na tashin hankali za ka shafi wanda babu ruwansa tunda annabin rahama ya zo bai taba fada da wani ba sai sanda aka shar'anta mai jihadi ya ja makani dan ya kare kansa ya kuma fada da musulunci a kan musulunci ba tsoro bane hakuri ne amma in dai wurin tabbatar da dalili ne musulmai duk abin annabi ba taba tashin hankali ba sai da nan Abubakar an ce tun ana da'awatu sirriya tun annabi rahama yana kira a boye shi ya fara miƙewa cikin jama'a yana mai kudu ba yana kira zuwa ga Allah tun annabi yana da'awa a boye yana cewa manzon Allah sai an fito an bayyana kiran nan annabi yana cewa a'a ni hakuri mu ɗan kadan ne har wata rana annabi ya ce mu fita sahabbai na zazzaune sai dai Abubakar ya miƙe ya fara da'awa yana kafa hujjoji da dalilai to mushrikai tunda ba su da dalili sai suka taso suka rufe dukan sahabbai suna dukan sayyidi Abubakar tun yana tsaye yana da'awa bai fasa ba suka kai shi kasa ya faɗi bai faɗa ba dama hujjar wanda ba su da dalili faɗa duk wanda ko ga yana faɗa ana wa'azi yace aje ku mutane ko ai faɗa hujja ta kare wallahi bai da hujja ne bai hujja yana faɗa kai ma ka kafa naka wa'azin mana ko ba kikenan bai ba tashin hankali ka ja aya ka ja hadisi mutane su auna da kwakwalansu su gane ina gaskiya take bi aiki Utba ibn Rabi'a da sauran sahabbai suka ga wuta ta yi wuta sai suka bari sai yaji Abu Bakar bai fasa da awan nan ba har aka kai shi kafa Utba ibn Rabi'a ya zo da wani takalmi mai tsini guda biyu ne yasa ya dinga dukan fuskar sai yaji Abu Bakar yana dukan hancinsa yana haura fuskar sa an ce har sai da yake baka iya gane hancinsa yadda na Abu Bakar a fuskar shi ya mai gina gina kuma duk da haka ba sai yana dukan shi ba sai da dangin sayyidi abubakar bani tai su ma a lokacin mushrikai ne amma suna nan a maka da baban shi abu quhafa labari ya kai ga can za a kashe abubakar shine su ma suka yunkuro suna zuwa da suka gama su dukan shi to sun tabbatar idan bani tai suka zo suka ga abubakar a wannan halin duk da gashi ya saba musu ya bi annabi muhammad wallahi ba za su yadda ba suna za a yaki to sai suka tarwaye mushrika suna zuwa suka ga sayyidi abubakar yadda aka yi jina-jina kuma Utba shi ne ya caba mai hancinsa a fuskar shi suka dau sayyidi abubakar sai suka kai shi gida sannan suka dawo masallaci dukkansu ba wanda baya shakka akan sayyidi abubakar ba zai mutu ba suka rantsi idan har abubakar ya mutu sai sun kashe Utba ibn Rabi'a kaga dukkansu mushrikai amma saboda sayyidi abubakar dan uwansu ne dangin su ne kabilar su ce wannan abin da aka yi suka yi rantsuwa idan abubakar ya mutu sai sun kashe Utba ibn Rabi'a a maka to kaga yaki zai barke tsakanin abin da ya ta sayyidi abubakar bai iya magana yana kwance bai san inda yake ba sai can yamma ta yi gari ya yi tsanyi wajen almuru ya fi magariba sai ya farfado sai baban shi da bani taimu suka taru suna tambayar shi yaya kalmar da zai fara budewa sai ya tambaye su me ya samu annabi muhammad me ya samu manzon Allah sai waɗansu su yi tsakirin su ya baci sai suka tabbata da shi duk ba haushi ya kama mutumin da akan muhammad aka yi maka wannan amma kuma ka farfado kana cikin wani hali kana tambaya kowa har ma ya fushi ya tafi ya baci daga shi sai mahaifiyarsa yana tambaya ta ina muhammad ta ce ni ba ban san halin da abokinka yake ciki ba ni ma ji mahaifiyarsa yace ki je gurin ummu jamilu ki je gidanta ki tambaye ta ki ce na ce ina annabi muhammad ana min kaunar manzon Allah da ke zuciya ta zo gidan ummu jamil ta tambaye ta game da annabi muhammad ummu jamil ta ce ni ban san wani muhammad da abubakar ba ban san su ba saboda idan ta sake ta bayyana imanin ta ita ma a lokacin za ta shiga bala'i da musulma ta ce ni ban san wani muhammad da abubakar ba sai mahaifiyar sayyidi abubakar ta rinka lallabarta har ta dauko ta ta kawo ta inda sayyidi abubakar yake tana zuwa ta ganshi jina-jina sai ta fake da kuka ta ce lallai mutanen da suka yi maka wannan abu ba su kai kuma sai Allah ya dauki fansa a kansu dangane da wannan abu sai ya tambaye ta ina manzon Allah ina annabi muhammad sai ummu jamil ta kalli mahaifiyar sayyidi abubakar ta ce wannan mahaifiyarka ce a nan kana tambaya na ina manzon Allah yake ga mamarka a nan gurin sai ce kada ki ji gomi game da mahaifiyata ba za ta watsa furin ba ta ce mai annabi muhammad yana nan lafiya yana gidan arqam ibn abi arqam hankalin shi sai ya kwanta sannan ya rantse wa mahaifiyar shi da Allah ba zai ci wani abu ko ya sha wani abu ba sai an kai shi inda manzon Allah yake sai da duhu yayi kafa ta dauke komi ya natsa mahaifiyar shi ita ta kama shi ya dingina da ita tana tafa da shi cikin dare har ta kawo shi gidan arqam ibn abi arqam ya ido hudu da annabi muhammad sai ya rasulullahi wannan mahaifiya ta ce ina roƙon Allah ya tsamar da ita daga wuta da addu'arka ka roƙa mata Allah sai annabi ya mata addu'a an ce annan mahaifiyar sayyidi abubakar ta mutu shi yasa hujjar kafirai da hujjar yan bid'a shine ai fada in babu da وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون شنو هو الجزء الاول ان suka ga hujja ta kare sai su kuta da ayaniya ku kashe malamin ku bige su duk wanda kuka samu ku miyaro ku ci afka musu wallahi wa'azin addinin musulunci bai buƙatar wannan hujja yake buƙata. Mun tafi da awar cikin Niger State wani gari da muka je da'awa. Ƙauye ne a sheka kafin mu je an riga an gama hada wayarin MBD a tun hazo. Wanda zai zo ya karanta Al-Qur'ani. Menene naka na tashin hankali in kana da hujja kai fara shi? To Allah ya sa daga inda muka tashi hakimin wannan yankin gaba daya shine ne masaukinmu. Nan ne masaukinmu muke shiga ƙauyuka. Saboda haka nan dare ya kira da gaske. Ce mai waɗannan bakin shi ga sunan zuwa za su zo da'awa. Ya rubuto rubutacce takarda kafin mu je kwana biyu ya rubuta takarda a kai ma da gaske. Domin ya tabbatar garin dama an san wannan zai iya faruwa. Mu kuma muka rungumi shahada muka ce za mu shiga haka. Muna zuwa gidan wannan mutum. Kafin a haɗa mimbari muna zaune ƙofar gidan wannan da gaske sai duwatsu. Dutse wannan da gaske hankalin shi ya tashi. Ba wani yake tsoro ba hakimin can. Karka ɗauka shi ma irinsu ne amma hakimin can yake wallahi malam da kanshi a ƙofar gidan shi aka haɗa mimbari. Yace to ya hau mimbari yace masu biye faje sannan an haɗa lafiya ko ina tana shiga yace ku sani masu biye faje sannan wannan jifan da kuke yi ba shi zai kawo zaman lafiya ba. Yace kuma a nan gurin sai in kun jefe ni ba ni dare sannan ku je ma malaman nan dan ba za ku jawo mun musiba ba. Ya sanar da su wallahi malam duk da haka mutanen nan ba su fara sako dutse ba su je gudu da gidan shi ba. Amma da yardar Allah da aka ɗora malami na farko ya hau mimbarin nan ya fara wa'azi garin ya yi ƙif. To dama mazuga ne akwai wani musulmi da ke gudun Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad mai wa'azi ya zo gari ya zagi mutane ya kafirta su saboda me ashe ba da awa ka zo ba. Wallahi gari ya yi ƙif sai ga shi masu jifan nan tun suna jifa sai da aka kai kusan 12:30 ƙarfe ɗaya ana wa'azi a ƙauye. Aka yi wa'azi aka gama cikin amincin Allah aka dawo lafiya lau washe gari wallahi waɗanda suke zuzzuga su sun fita da hankali sai ga shugaban ya zo ya ce malam da awar da aka shiga jiya an samu nasara alhamdulillah. Ya ce wallahi malam duka in kaga tsarin carbi duk sun zo sun tara carbunan su sun ce sun bar wannan abin. Sun gane kawai ana dungura su suna tashin hankali sun da aka zo jiya ba su da an zagi wani ba. Allah ya ce Annabi ya ce ake cewa ba karbunan nan sun bar. To in kana zuga a tada hankali baka da hujja ka ce aje a jefa wani ko aje a kashe wani ko aje kusu wani wannan ita ce hujja saukar dutse. Ka sako aya ba saukar dutse ba ka ce Allah ya ce Annabi ya ce to idan hujjar mutum ta kare dama ba ya da dalili sai fada. Amma mai hujja ba ya fada. Ku lura da wannan, wannan shine matakin duk wanda dalili ya kare masa. Ya dauki matakin cutar da wanda ya zo don ya gaya mai gaskiya. Shi yasa da hujjar su ta kare suka ce a kone Annabi Ibrahim kawai dan ba su da dalili. Suka ce kuma ku ce mu ci allolin ku kawai. Suka rufe ido, suka hada wuta suka kona Annabi Ibrahim. To Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda al'amarin take tsakanin kaulasan da nu'ara kawai wutar kafin Annabi Ibrahim ya sauka cikin ta ita ma an ba ta umarni. Me Allah ya bai ma wutar umarni?
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Jamil qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Muka ce ya ke wuta kuni bardan ki zamanto sanyi. An gani ki zamanto sanyi ba wai ne sanyi ba ita kanta kawai ta zama sanyi ta koma sanyi. Wa salaman Allah yace da aminci wanda Annabi Ibrahim ba zai cutu da wannan sanyi ba. Aka ce ba dan Allah ya ce bardan wa salaman ba to da sanyin zai kashe Annabi Ibrahim zai mutu da wannan sanyi da ke wuta. To amma shi kanshi sanyin ya zama na aminci, aminci ga Annabi Ibrahim. Falam ta hariku minhu ghayra wisaki. An gani wutan nan bata kona komi daga jikin Annabi Ibrahim ba face igiyar da aka daure shi. Wisaki wannan igiyar da aka daure shi ita ce kawai ta koni. Wa zahabat hararatuha kuma zafin wutan gaba ɗaya ya tafi wa baqiyat ida'atuha amma haskenta ya rage gata tana da haske tana tashi kana tashi kana ganin haskenta daga nesa kamar zafi zafi amma zafin ta ya tafi wa bi qawlihi salaman kuma da fadin Allah da yace da aminci salima min al-maut bi barbiha annabi ibrahim ya kubuta daga mutuwa da sanyin wannan mutuwa in ba dan haka ba sanyin ta ma zai kashe shi sanyin ta zai kashe shi to amma da Allah yace wa salaman sai ya zama sanyin ma ya zama na aminci an ce lokacin da jahannama ta cika Allah ya kura ta taro sai ta roki Allah a bata dama ta rika numfashi so biyu a shekara shine annabi yace wannan tsananin zafi da kuke ji da tsananin sanyi to numfashin jahannama in ta kan numfasa so guda shine zaka ji zafin nan ko ina mutum ya rasa inda zai sakanci in ta sake numfasawa shine lokacin hunturu ake wannan mugun tsananin sanyi dan dukkanin abubuwan nan guda biyu ana azaba da su azaba ce sanyi yanzu zaka sha ruwa mai sanyi ko ana zafi ka nemi ruwan sanyi kana kamar da zaka dau kankara ka rike a hannunka haka da kanka zaka ce dan zaka ji har kanka zafi zaka da hannunka ya dauka zai sanda sai ka dukkanin su ababe ne wanda Allah ke azaba da su shi yasa Allah ya ce mahutar ta zamo sanyi kuma sanyi ba wanda zai fitar da annabi Ibrahim sai Allah ya ce
wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin
wa aradu bihi kaidan Allah ya ce kuma sun yi nufin makirci da kaidi ga shi annabi Ibrahim wa huwa tahriq an gani shine kona shi da wuta faja'alnahumul akhsarin Allah ya ce sai muka sanya su sune mafiya tadewa fi muradihim a cikin manufarsu wannan manufar tasu da suke so su yi ba su cimma ta ba Allah ya ce muka sanya su sune masu tadewa sune tafaku Allah ya samu gani an ce Imam Qatada ya ce annabi Ibrahim lokacin da aka jefa shi a wannan wuta sai da ya kwana 40 yana cikin wutar saboda itatuwan da suka hada wutar ba ta mutu ba ruwa kawai take kara yi dan an ce ba a taba ganin jin da aka fi duniya aka rura wuta irin wannan ba kwana 40 wuta tana ci annabi Ibrahim yana ci kuma a kwana 40 din nan Imam Qatada yace babu wata dabba face sai da ta zo domin ta kashe wa annabi Ibrahim wannan wuta sai tsaka ita maimakon ta kashe sai ta rika hura wutar tana hura wuta wa annabi Ibrahim tana hura wuta al-Imam Zuhri Allah ya ji kansa yake cewa annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da a kashe tsaka kuma har ya ambace ta fuwaisika ya ambace ta ma'ana fuwaisika yace a kashe ta hadisi ya inganta daga maulatul faqih ibn al-mughira al-makhzumi wannan baiwar Allah take cewa da khaltu ala aisha ta na shiga wurin uwar mu ne na shiga dakin uwar mu ne na aisha fara'aitu fi baitiha rumhan sai naga wani mashi a cikin dakin ta fa qultu sai nace ya ummul mu'minin ya ce uwar mu'mine mata suna ina bi hadha rumhi me kike yi da wannan mashi fa qalat sai tace ta qatul bihi hadhihi al-awza tace ina kashe wa'annan tsakan ne da wannan mashi tsaka nake kashewa da ta ga tsaka sai ta dauko mashi ta soke ta tace tsaka nake kashewa da wannan mashi duk inda wata tsaka take da tsakana ajiye mashi tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana lalle ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya ce inna ibrahim ina ulqiyatin nari lalle annabi ibrahim a lokacin da aka jefa shi cikin wuta lam yakun fil ardi dabbatu to babu wata dabba da ta rage a bayan kasa illa tudfi'un nara face tana kashe wannan wutar ba wata dabba da annabi Ibrahim ya kwana 40 face sai da dabba ta zo tana kokarin kashe wutar sai annabi ya ce ghairal wazan amma ban da tsaka fa innahu kana yanfuhu ala ibrahim ita ta kasance tana hurawa annabi Ibrahim wutar ne tana busa wutar ga annabi Ibrahim nana Aisha ta ce fa umirna fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi qatli sai ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya mana umarnin mu kashe ta yasa ita tsaka kuwai tsaki duk inda aka ganta annabi ya umarni a kashe ta wanda ya kashe ya bi umarnin annabi Muhammad kuma zai samu lada da kashe ta da yi sannan tana da illoli a cikin al'umma tana da mugun dafi a cikin ta aka tana da girkin dabbobi tana da girkin dabbobi waɗanda suke da guba da dafi in ta fada cikin abu ba a sani ba sai ta yi muku illa akwai mutumin da bai san ta fada a ruwa ba da iyalin shi da matar shi da ƴaƴansa ashe katuwar tsaka ta fada cikin ruwan bai sani ba sai yazo matar za ta dafa shayi sai aka zo kawai ta jefa Lipton tana jefa Lipton ta sa ruwa ta sa hita ta rufe hitan nan sai ta tafasa ruwan nan a kan nan ta riga ta mutu dama a ƙasar ruwan ta kwanta a ƙasa ba ta lura ba wannan ganyen ganyen tsinin kalar ganyen tsin ya runa ruwan ba za ta iya gadewa ba ita ta da gargaza tsakar ba ta lura ba ta zo da wannan tsakana ciki ba ta kula ba bayan ta kwanta ta zo ta haɗa shayi ta sa madara ta zuba ma yaranta ta zuba wa mai gidanta ita ma ta sha sakamakon shan wannan shayin gaba ɗaya suka mutum ya rasu matar ta rasu ƴaƴan ma duka saboda tana da matuƙar daɗi a jikin ta duk abin da kaga annabi rahama ya yi umarni a kashe shi to akwai hikima akwai hikima ƙwarai da gaske shi yasa annabi ya kira ta huwaisika an gani duk inda aka ganta a kashe ta wanda ya kashe ta da kyakkyawan niyya ya samu lada Allah zai ba shi lada a kai Allah ka tsare sai mu kwana nan ko dan Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya don haka nan muna roƙon Allah ya bani ikon tabbata akan gaskiya Allah ka tsare mana imani na to bismillah ayi dai na a to ni ban ga wannan ba a kashe ta kawai annabi ya ce ga yanda aka ce wa dole ka mutu gobe ne kana da kawai da take da kawai rai a ba dole ka na na Aisha je ma shi take sawa da in ta sa ma shi tana tsirawa a jikin ta kaga kwanan ta ya tsari eh na na to ina tambaya masu sa masu jayi din gashin da banki suna ƙara ne ba wai gashin yayi fari bane amma suna ƙara sawa dan ya ƙara banki duk masu yin wannan Allah ya tsine musu albarka annabi ya hana gashin ka ko fari ne ko baki ne karkarin shi a bar shi yadda Allah ya yi yana son ya ga gashin ka a haka ne yayi shi baki to idan ka ce bari ka ƙara rina shi wulaƙanta halittar Allah ne saboda haka nan wanda yake wannan ya shiga kokarin ya canza halittar Allah ko ya shiga kokarin Allah kamar yadda manzon Allah ya tsara don haka nan ba ya da cewa wajibi ne mutum ya kiyaye kar mutum ya ce gashin shi na baki bari ya ƙara mai baki wai dan ya rike kalli yana shafa mai wani mai man yana ƙara wa gashi baki wannan bai ji ne a na 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 to ka nemi littafin ahadari idan ka nemi littafin ahadari ka duba babu tahawu domin a cikin littafin da aka rubuta mana wanda za mu duba in mun samu kanwa da gyara sallah babu kamar ahadari a nan kuka to idan ka duba babu tahawu za ka ga ya kawo bambancin sallar farilla da sallar nafila in ka samu kanwa yace da sallar farilla da sallar nafila duk hukuncin su ɗaya ne inda aka samu ragi za a yi ƙabliya inda aka samu ƙari za a yi ba'adiyya ya ce sai a wasu matsaloli guda shida matsalolin nan guda shida akwai karatun fatiha ya jero nan ne kawai suke da saɓani da ni da farilla amma in ba wurin nan guda shida ba duk yadda gyaran sallar farilla yake haka kuma gyaran sallar nafila yake in ka nemi ahalin za ka ga ƙarin bayani game da waɗannan gurare guda shida insha Allah na sai ba ka lokaci ya kuli na 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 to tambayar shi shine mutum yayin wanka sai fatin kamala na wankan juma'a shin wannan wanka da ya iya yin sallah da shi kuma yaya ya ba laifi abinda ake nufi da sifar cikakkiya ta wanka shine mutum ya bi gaba 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 kamar yadda manzon Allah ya yi da janaba za ta same ka ko ainihin za ka yi wankan juma'a ka je ka zuba ruwa a bokiti kai tawatsawa a cikin ka ko ina da niyyar wanka wanka yayi Allah zai baka ladan wanka amma baka sifa ta cika wankan ba cikakken ba inda zaka zo ka fara wanke hannunka ka wanke yadda Annabi ya tsada daga cibiyar ka zuwa guiwa ka wanke kafafu uku kai alwala sannan ka wanke tsagi ka wanke su wannan wanka to wannan shine sifatin kamar ka samu kai Allah da wannan to wasu malamai suna ganin koda ma ka fada cikin shawa ne ka bude kana zubo maka da wannan niyya duk ka wanke jikinka daga janaba wanka yayi amma sai dai baka ci sifatul kamal baka ji wannan sifa amma wanka yayi da wannan niyya an karɓi wankanka kuma in ka fito koda baka yi alwala ba da wannan wanke jikinka gaba daya zaka iya sallah domin wancan hadisin da ka dauke hadisi ne mai girma shi kuma rashin alwala hadisi ne karami tunda ka dauke wancan alwalan ma an dauke ta zaka iya sallah ka gane saboda haka nan idan mutum yayi wankan juma'a yayi shi to zai iya zuwa bayan ya sa tafafin su kuma yaje sallar juma'a babu wani sallah ta yi na'am na'am babu kan jiwa na'am na'am eh na'am haka ne na'am na'am to gaskiya ne a wannan mun fada ba ma sallar juma'a ba ko sallar farilla annabi ya ce wanda ya ware shi kadai ya sallah bai da sallah to balle sallar juma'a idan mutum ya zo nan ya zo masallaci wai yana kyaman mutane ko girman kai sai ya koma can baya dan akwai irin katon masallacin nan kila amma duk da shi in masallaci karbe ne sai sahu ya zo ya sami shi ana zuwa ana haduwa ana haduwa har za a ci mai sai dai ya dauda juma'a ya kada matsawa ya ta gudu ko ba haka ba amma yana nan zai gaba in Allah suna hado sahu azzu mai to kaga in girman kai ne sai ya nade da juma'a sai sheka yayi gaba sanya koma can ya kare shi kudawa ya jira ya gani inda ya gaba kuwa sai ya tsaya wannan kaga bai san addinin sa Allah ka kare mana imanin wannan ya saba wa shari'a bai da juma'a bai da sallah domin ko a sallar farilla ka koma can baya baka hada sahu ba kamtun yayi sallah shi kadai a bayan sahu shi kanshi bai da sallah kaga akwai hadai muna fata Allah ka kare Allah ka kare mana imanin mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid abinda ko karanta dai Allah ka babu ladan wanda muka kuskure Allah shi yake mana Allah ka alshawa wa ayyuka mu karbuta mu cikin daga cikin bayan ka domin tsarka ta sunayenka Allahumma rabbana innana zalamna anfusana zulman kathira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shar'iyyan wa la mahruman wa la maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin wa salli Allahumma wa barik wa an'im wa akrim hannan ala hadha an-nabiyyil karim wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين